This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurari, assalamu alaikum. Barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyinna ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Litinin 12 ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Murtala, rundunar sojin Isra'ila ta sake bayar da umurnin tashi a kudancin Gaza jiya Lahadi. China ta bayyana goyon bayanta ga kasar Iran akan maganar kare yaucinta da tsaranta da kuma mutuncinta a rigimarta da Isra'ila. Sannan adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wasu hare-hare biyu a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya karu zuwa 18.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da aikin ceto domin gano sama da mutane 10 da suka bata sakamakon hatsarin wani kwale-kwale da ke dauke da mutane sama da 30 a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya.
Ko da mun ka ji an riga an samu mutum daya ba da tun wajen 18 zuwa 19, Allah ya cece su nan, amma sauran har yanzu tun wajen 13 zuwa 15.
Masu kamfanonin tace albarkatun mai a Najeriya suna kokawa kan yadda har yanzu aka ki so masayar musu da danyen mai da kudin kasar na naira duk da alƙawarin da gwamnatin kasar ta yi musu.
Su kuma wayannan su ne bayan harfana ne su bige na duk suna da crude, akwai crude a Najeriya amma ba a ba su shi. To duk wannan matsalar NNPPR da su suke da wannan matsala.
Muna kuma nan dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. To amma kafin duka nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Rundunar sojan Isra'ila ta sake bayar da umurnin tashi a kudancin Gaza jiya Lahadi, kwana guda bayan da wani mummunan hari ta sama da aka auna kan wata makarantar da aka mayar mafaka a arewacin yankin yayi sanadin mutuwar Falasɗinawa a kalla 80 a cewar hukumomin lafiyar yankin. Harin jirgin saman na ɗaya daga cikin mafiya muni a tsawon watanni 10. Da alamar dai Hamas na watsi da batun komawa kan teburin shawara ranar Alhamis kan duk wani tayin sabon batun tattaunawar tsagaita wuta. A wani bayani ta yi kira ga masu shiga tsakani irin Amurka da Masar da kuma Qatar da su gabatar da wani tsari na awaitar da abin da aka cimma a watan jiya bisa ga shawarar da shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar. A maimakon a ta bakin ta sake shiga wasu sabbin zagayen tattaunawa ko wasu sabbin sharuwari da za su samar da uzuri ga wannan mamaya ta zalunci. Isra'ila ta sha maimaita umarnin a tashi yayin da sojojinta ke sake dawowa wuraren da suka yi kace-kace da su lokacin fafatawa da mayakan Falasɗinawa. Da dama daga cikin mutanen Gaza miliyan 2.3 sun rasa muhallansu akasari sau da yawa a wannan yankin ƙasa mai tsawon kilomita 40 da kuma faɗin kilomita 11. A halin da ake ciki kuma, China ta bayyana goyon bayanta ga ƙasar Iran akan maganar kare yaucinta da tsaranta da kuma mutuncinta, abinda ministan harkokin wajen China Wang Yi ya gaya ma muƙaddashin ministan harkokin wajen Iran ta wayar tarho jiya Lahadi kenan, bisa ga wani bayanin ma'aikatar harkokin wajen China. A wayar tarho din, Wang ya sake nana ta yin Allah wadai da China ta yi da kisan shugaban Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran a ranar 31 ga watan Yuli, yana mai cewa hakan ya keta haddin yaucin Iran tare da yin barazana ga tsarin yankin baki daya. Da Iran da kungiyar Hamas dai ta Falasɗinawa sun zargi Isra'ila da kai wannan shiryayyen harin na jirgin sama wanda ya halaka Haniyeh. Gabanin wata muhimmiyar tattaunawa da gwamnatin Somalia yau Litini a birnin Ankara na kasar Turkiya, Firaministan Habasha ya ce yana neman hanyar amfani da teku wadda za ta samu amincewar bangarorin biyu. Biyo bayan tattaunawa ta wayar tarho da Firaministan Turkiya Recep Tayyip Erdogan, wanda kasar shi ke kokarin sulhunta bangarorin biyu. Abiy Ahmed ya ce yana mai yabawa da kokarin shugaban kasar Turkiya din wajen neman mafita. Ofishin Erdogan ma ya ambato wannan tattaunawar da aka yi ta wayar tarho. Yana mai tabbatar da cewa shugabannin biyu sun tattauna kan takaddamar Somalia da Habasha, baya ga tabo batutuwan da Habashar da Turkiya ke muradi a matakin yanki da kuma matakin kasa da kasa. Shugaban na Turkiya dai ya ce yana buƙatar Habasha ta jaddada mutunta diyaucin yankin kasar Somalia.
Nan ba da jimawa ba, Ibrahim zai sake dawowa da karshen labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. Ana ci gaba da aikin ceto mutane sama da 10 da har yanzu ba gansu ba, bayan da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife a jihar Sokoto dake arewacin Najeriya. Rahotanni sun bayyana cewa an makare karamin kwale-kwalen din da na katako ne da mutane fiye da 35, lodin da ya wuce kimar sa, lamarin da yasa ya kife a tsakiyar ruwa tare da mutanen akasarin su mata da kananan yara. Wakilin mu Muhammad Nasir ya yi kuma na da wannan rahoto.
Amma shi na jiwon nawan gara
wace
da wanda cije na shi yake
yadda aikin ceto ke gudana kenan a hadarin da ya auku a garin Dundayi na karamar komarkin Wamakko ta jihar Sokoto, a cikin gulbin Rima wanda ke doko ruwa daga madatsun ruwa na Bakalori na jihar Zamfara da kuma madatsun ruwa ta Gwarayo a jihar Sokoto. Mutanen da suka hada da manya da yara, maza da mata, sun shiga kwale-kwale ne a tsallaka da su ruwan domin su je aikin fadama. Muhammad Bello wani dattijo ne da a gaban idon sa wannan lamarin ya auku.
Jirgi da aka cika ana hada a rage a rage, to da wasu ka ragewa an ka shiga jirgi an ka tsaya sai an ka tsaki kan wajen majina abin shikenan sai ana hada jirgi ya fashi ruwa. Jirgi ya kwashi ruwa dada kai da nan sai jirgi ya yi kasa.
Wakilin sarkin Adar na Dundayi Muhammad Bello Hassan yana daga cikin muhimman mutane da suka fara garzayawa wurin bayan da aka samu labarin nutsewar jirgin.
Lai muna fara zaune muka ji labarin cewa ga jirgi can ya nutse da mutane da dama. Lokacin da ni na fara rarta wurin na zo na tarar da abin, lalle haka ne abin ya faru. An samu wadanda aka ceto don ni kaina da ina da yarinya guda daga cikin su wadda Allah ya kubutar da ita ana kiranta Hawwa'u. Wadansu nan duk daga masu zuwa wurin abin wuta, sai masu zuwa wurin da aka yi irin bugun shinkawa nan suna yi wa share.
Sa'idu Dundayi na daga cikin wadanda suka nutse cikin ruwan da ya samu fita da rayuwa.
Amma ni ma kiran kaina na wahala. Kowar na kawo na ina sayar da jadajiya ga wasu kuwa da shi kan ciki na yi wahala ta rutsa ne sosai. Amma da yake akwai kwana na gaba Allah ya tilata da ni. Amma gaskiya sosai har da sai zuwa a kusa.
Tuni da jami'an gwamnatin Sokoto karkashin jagorancin mataimakin gwamna Idris Muhammad Gobir suka ziyarci wurin tare da jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa domin ganin yadda lamarin yake. Kuma na zanta da shugaban hukumar kula da bayar da agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da shiyar Sokoto Aliyu Shehu Katin Dangi.
To anan ko da mun ka je an riga an samu mutum daya bare tun wajen ba shi tara sallah ya ce shi sanan, amma sauran har yanzu ana tunanin wajen 13 zuwa 15 ne ba a san inda suke ba. Kuma mun engaging the local divers irin yan sarkin ruwa din nan da ake sun shiga sun lakare duka dogo ta shiya din saboda ruwa yana tafiya da sani, so an bi shi daga nan inda abun ya faru sai ya tafiya ne nisa suna sace sun bazu cikin ruwa din tare da yan sace a rasu na national emergency management agency da kuma su local divers din. Duk kuma an ba da cigiya ga ruwa na gaba saboda ruwan is on the move yana flowing ne to the men abun na riwa din nan. wanda yake cin hadu da babban stream wanda zai tare zuwa gwaran yadan dinnan da ya zage har su 30 mafarat.
Wannan dai shine hadarin kwale-kwale na hudu da ya faru a jihohin Najeriya hudu kasa ga mako daya. Dame an samu kwale-kwale da ya kama da wuta a jihar Bayelsa, sai hadarin kwale-kwale a jihohin Jigawa da Zamfara, da kuma wannan da ya auku a Sokoto, abinda ke nuna akwai bukatar a yi wani abu don kaucewa irin wannan matsalar wanda ta yi ta salwantar da rayukan jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, to kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniya.
To mutala, mutane akalla 10 akasari mata da yara suka mutu a jihar Niger, Najeriya, sanadiyar wani hatsarin mota da yan fashin daji suka janyo. Daga muna ga Mustafa Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Rahotanni daga yankin Bobi ta ƙaramar hukumar Mariga na nuna cewa wasu yan bindiga ne masu satar mutane domin neman kuɗin fansa suka fatattaki al'ummomin da ke wannan yanki. Lamarin da yasa direban wannan mota mai kirar kanta yayi hadari a daidai lokacin da yake neman tserewa daga yan fashin dajin. Wani mazaunin yankin da ya bukaci a saka sunan shi saboda dalilai na tsaro ya ce
da maruba da kukuru da makari da uruma da bobi duk an wake gaba ɗaya ba mutum ko guda. Akwai wata kanta a hanya sun yi fanto suka same ta suna halbi. Allah ya ce musu shi ne kanta ya wuto dai haka nan da tayoyi saboda ya riga ya rikice ya zo hawan babban hanyar ga ya faɗi. Mutane da yawa suka mutu, mata da maza da yara.
Kamar mutum nawa suka mutu?
Za su kai mutum 10.
Mutum 10.
Eh.
To shi ma wannan mazaunin garin na Bobi ne da ya tsallaka rijiya da baya.
Muhammadu Batsari, gari ba kowa. Yanzu haka magan da nake da kai wallahi ina cikin daji, ban ma san inda iyalaina suke ba. Amma dai nayi waya da kalwar matana ta ce suna wani wuri cikin daji boye duka da yara na.
Shugaban karamar hukumar ta Mariga Alhaji Abbas Adamu kasuwar Garba ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Gaskiya ne, ɗan bindiga daga Zamfara sun shigo local government ɗina da yake muna da border tsakaninmu.
A gaida Mustapha da wannan rahoto wanda kuma yi kokarin jin ta bakin rundunar ɗan sandan jihar amma ba a samu nasarar hakan ba. To adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wasu hare-hare biyu a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya ƙaru zuwa 18, yayin da mutane kuma 14 suka ɓace, abinda wasu majiyoyin yankin suka gaya ma kafar labarai ta AAP kenan jiya Lahadi. Ana zargin 'yan tawayen ADF masu alaka da ƙungiyar ISIS da kai har-haren waɗanda suka auku ranar Asabar a yankin Beni da ke lardin Kivu ta arewa kenan, mai fama da tashin hankali. Hasali ma wani shugaban al'umma a yankin mai suna Charles Adun Kodo ya gaya ma kafar labarai ta AFP din cewa adadin waɗanda suka mutu a zahiri zai ma zarce 18 ɗin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gamayyar kamfanonin tace albarkatun mai a Najeriya ta koka kan yadda ta ce har yanzu ba a fara sayar wa mambobinta ɗanyen mai da kudaden kasar ba, wato naira. A yayin wani taron manema labarai, sakataren hulɗa da jama'a na ƙungiyar Uche Idoku ya bayyana cewa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya yi alkawari tare da bada umarnin a rika sayar musu da ɗanyen man da naira a ƙoƙarin ganin an samar da man a kan farashi a faɗin kasar, to amma har yanzu ba su gani a ƙasa ba. Daga Abuja ga rahoton Rukayya Basha.
Idoku ya ƙara da cewa duk da wannan sanarwa ta shugaban ƙasa ba su fara cin gajiyar hakan ba, ko da yake akwai buƙatar wasu matakai da ka'idodi da ya kamata su bi kafin a fara siyar musu da ɗanyen mayin a naira. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar kula da albarkatun mayi ta ƙasa NMDPRA bisa jinkirin fara siyar da ɗanyen mayi a farashin naira da ƙungiyar kuranta koka a kai, har izuwa haɗa wannan rahoto haƙata ba ta cimma ruwa ba. sai dai na tuntubi babban mai bincike na kungiyar dillalan man fetur ta Ipman Yakubu Ali Bulkadinka game da tsaikon da matatun mai ke fuskanta wajen fara sayan danyen mai a Nira ga abin da yake cewa
gaskiya su NNDPR su suke da matsala mai matsalan da suke da shi su suna so su yi regulatin wayan abubuwa su san wayan da misali kamar yadda na fada dan gote shi yana da rufani already aga ya kamata a bashi kurut na biyu bayan an bashi kurut an tace mu marketers ya kamata a ba mu kofa mu je mu shiga mu doka amma an rufe portal na biyu kudaden mu ma rike na dogo wajen na shekara uku hudu har yanzu ba biya mu ba su kuma wayan nan sun investin a refinery sun gige na don suna da crude akwai crude a Nigeria amma ba a basu shi to duk wannan matsalar NNDPR da su suke da wannan matsala
masu sharhi kan lamuran yau da kullun Nasir Marmara ya ce jinkirin aiwatar da irin wannan muhimmin ayyuka da zai amfani talakan Najeriya ba sabon abu bane a kasar
a Najeriya gwamnati ta ce za ta yi abu kuma ta kasa ko ta ki wace akasari baya da sanin saboda yanayi na cin hanci da sauran nau'o'i na san zuciya da ya katutu ma jama'a wani lokacin gwamnati kawai takan ce za ta yi abu ne saboda siyasa a faɗa kawai saboda jama'a su ji ta kwantawa da jama'a hankali ko kuma ta ja ra'ayin jama'a koda kuwa ta san cewa abin da ta ce za ta yi dinnan ba mai yiwuwa bane
masana tattalin arziki irin su Dr. Isa Abdullahi Kashiri na ganin tafiyar kunkuru wajen aiwatar da ayyukan da suka dace a kasar yana yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon kasa da kuma karawa talaka kuncin rayuwa
matsalar Najeriya ba a tafi a kafa matatu a cikin kasa an kafa matatu a cikin kasa yaushe za a bada ya za a yi a samu danyen mai da za a tace a farashi irin na naira a kuma sauki wanda tantalakan Najeriya ya samu saukin sa an ce an dauki wannan matakin sannan har yau ba a samu wannan ba suna dada kawo wa talaka kunci da takurwa
ɗan Najeriya dai na ci gaba da kokawa bisa karancin man fetur a kasar da kuma tsadar sa Ruqayyah Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya
Ake da Ruqayyah Basha masu saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashihausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam. A yau shirin zai daura kan duba wani korafin neman gadan shanu uku bayan kwana shekaru 47. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Ashirin da ya gabata ne muka kawo muku labarin malama Hafsatu Amar da ke gwagwarmayar neman gadan su na shanu uku bayan kwashe shekaru 47. Hafsatu da yanzu ke zaune a jihar Neja ta ce bayan raso mahaifinsu sai mahaifiyarsa ta auri wani bawan Allah inda shi kuma a lokacin ya kaura zuwa mayan daga a karamar hukumar su da wanda ke tsaunin Mambil a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu kamar yadda Hafsatu ta bayyana ya tafi da shanun ya hada su waje guda ya damka dukiyar ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai dabi. Ko da yake Hafsatu ta zargin cewa bayan shekaru sama da 40 kamata ya ce shanun sun haifa ba sun karu. Ga dai shugaban tattaunawar da wakilin Mustafa Nasir Batsari yayi da Hafsatu.
Yanzu da muka je aka tambaye shi ma Alhaji Sani da ya tambaye shi sai ya ce ba zai ba da shanu ba. Ya je di ba na karhi ne da yace na karhi ne yace to shannan tunda kowa san da su dole ka bada su sai je ƙara shi ma wa daga da ya ƙara shi suka yi magana
gurin yan sanda koko
a ku da wajen ni ban alkali ne tunda ni ban je ba alkali ne to da tai ka da ya ƙara shi da aka ce je di ba ya ƙara shi sai aka je aka rihe shi yan muntoshi shi wanda dukiya ke hannun shi shi wannan da ya zo neman dukiyar mu da aka rihe shi he da kwana biyu to sai kanuwa ta tace Alhaji mai da dukiya gare shi ya hada dukiyar mu yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba ka bari sai ya ce wannan dukiya hai na ance ta sai ya je ya kara shi a gimbu kuma da ya ƙara cigen bu kuma da ya je ba a rihe shi ba ma sai aka rihe shi Alhaji Sani nan ma ban san kwanakin da yayi ba nan ma aka ƙara aka yo bele shi to sai kanuwa ta tace to ita kan ta gaji ƴaƴan miji su ce an rihe masu uba saboda ni kishiyoyi su ce an rihe masu miji saboda ni su an rihe masu uba na rasa inda zan sa kaina shi kuma mai daya ce ba zai bada ba sai nace to ta ya hakura dukiyar nan mu ban mashi tunda dai banda wanda za ta taimake ni akan wannan dukiya ta mu sai ka rubu da shi sai ya ce shi ba zai rubu da shi ba sai ya ce to sai tace to ni kan yanzu in dai ba za ka rubu da shi ba wannan magana ba ruwa na Alhaji Zani ya ban magana to ni bana sai naje da naje bana sai na ce mace dan Allah dan Annabi na zo kan dukiyar mu ne
ke da kika je kun ido hudu da shi mai dadi
ido hudu muna zaune inda muke kallon juna da kai haka muka yi kallon cewa ai ba zai bada ba in je in rihe shi in ina da karhin diba dukiya in je in rihe shi wannan mai gida na budi ba ke yace a'a ba haka zakai ba tunda ta hada ka da Allah da Annabi ta zo ku sulhunta cikin kunciyar hankali ba ta so tashin hankali ba ya kamata ku sulhunta magana rihi bai taso ba sai yace bai badawa a je a rihe shi sai yace to don ya ga ba ni da dukiyar rihe shi ne dukiya muna hannun shi
amma ke yanzu ke baki da wurin hukuma ba
ni ban je wurin kowa ba yanzu na kawo ƙara ga Allah na kawo ƙara ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na kawo wannan magana a gare ku ku masu taimaka min kan wannan magana ku amsa mana dukiyar mu
yanzu kuna so ita hukuma ta amso wayannan shanu to yanzu shekara nawa kenan shanu suna hali
shanu bana shekara 47 bana shekara 47 bana
kuma har yanzu kuna magana akan saniya uku
muna magana to mu magana saniya uku ne yanzu za a ce magana saniya uku shekara 47 saniya uku take har yanzu ba za ta haihu ba yanzu saniya daya kana da saniya daya ta shekara 11 za ta koma ai dole dai an san za su karu ko to shine naje na ce mai musulhunta musasanta cikin arziki ya samu abun da ya bamu dan na san ba zai bamu haƙin mu duka ba amma ya dan mana saboda ban son tashi hankali to ya sai in je in diba in kai shi ƙara in je in rihe shi saboda ya ga banda abun rihe shi to ni kuma tunda banda abun rihe shi yanzu banda uwa banda uba sai Allah sai ma'aikin Allah sai ku da na kawo wannan magana gare ku ku taimaka min ku an san mana dukiyar mu a hannun shi
amma yanzu ita kan wata ce tana ina tana can
kan wata tana can suna tare gari daya da naje na ce mata magana dukiya tace ita wahalar da ta ci da ita da mijinta ita ba ruwanta in ina iyawa an san mana dukiya kuma sannan in na tashi an san dukiyar nan ma ka in neme ta saboda ta farkin an san waccan dukiyar da tai kokowa mijinta ya kashe sharu ya kashe ka sharu bai samu ba wallahi ba ta taba shan ruwa ba sai wannan shekara
ruwa
asibiti kenan ruwa asibiti ta hudu na ruwa daga nan kuma shikenan yanzu ta zazzabi kadan ya ta sha ruwa soki ya kama ta da haka saboda tashin hankali
ku bukatar ku a karbo muku wannan
mu yanzu bukata mu dai a bamu dukiyar mu bamu son mu cuce ci amma kada cuce mu na bamu dukiyar mu dukiyar mu kawai muke so ku an san mana yanzu ku bamu dukiyar mu a hannun mu
kamar yadda watakila mai sauraro ya ji a makon da ya gabata da ga Muhammad Lawal mai dadi ya shaida wannan shiri cewa labarin da suka samu tun da yarewa shine dukkan shanan sun lalace wato ma'ana babu su babu labarin su
ga yan uwa su wajen nawa ga Mariye ga Babaji ga Lalwi ga Buba ga Bakari dukkan su wannan maman su daya ne ga kuma kakar mu din yana da rai amma duka ba sa tambayi shanu kana jina
ina jinki
yanzu kuma ba sai magana shanu ga dan uwan sa nan duka ga kakamu yana da rai shekaru da shekaru ba ta tambayi shanu tana da shanu na maman su wanda ta dace din to ga karkarmu ga dan uwar ta wajen biyar na ko haka to in akwai shanun ta me yasa ba ta tambaye su ba kuma ga shanu su din a tsaye
ko shanu suna nan
nace lokacin nake madana da ba wai nace shanu su yana nan fa
tun a wancan shekarun kenan na baya da suka wuce
nace magana ga inda kakar mu din ga inda yake ga wajen saniyan sanan daban to kuma ba ta tambaye shanun ka maman ta tare su wajen shekaru 40 aka ce min dai ni jina ban same ta
wato Idris abinda take magana shi baban ku Malam Lawal mai dabe ya ce in tana neman shanu ma ta kai shi kara kotu ta kwata da hanyar shari'a shi ya yadda
to ni ba sani ba yadda suka yi naji dai ni ban same su ba lokacin ina jalingo ba sani ba nazai labari sun zo to amma ban sani ba yadda suka yi to ma har yanzu ma akwai dan uwan ta a nan din
To yanzu kai Idris a matsayin ka na da ga shi mallam mai dabi mai zaka ce ya za mi wani shawari zaka bada da za a warware wannan magana ya zama kun ci gaba da yin zumuncin ku na ƴan uwa.
Ni abin da zan fara maka. Kana ji na?
Ina ji.
Ni ba abin da zan fara maka wannan da ta karanta nan duka ni lokaci ba haife ni ba. Mamanta tare su bata tambayi abunta. In abunta yana nan ga dan uwanta wanda ta hada baba da uwa. Ga dan uwanta waɗanda suka hada uwa su nawa ga babaji ga buba ga nalwi ga babaji ga mairo su biyar. To ga kakanmu imma da nai da rai yanzu in za ta nemi shanunta ina za ta nemi shanunta.
Wato magana
waye zai rike mata in akwai shanunta waye zai rike mata shanunta.
Wato harkar shanu ko in ce harkar gado ka san in ba a raba an ba wani ba har abada gado dai gado ne. Ko da ba ta rayi ƴaƴanta ma za su iya karɓan gadonta in dai tana da haƙƙi. Sai dai in dama kamar yadda ka faɗa kai kana tunanin shanun sun lalace ne kenan lokacin da ake tafiya da su.
Ba wai na tunanin ba abunda suka karanta tarihi haka ne ya faɗa. Lokacin da suka hauro nan ba su hauro da komai ba.
To amma wanda shi ina ji.
Shanun duka aka ce sun lalace. Lokacin da suka hauro nan babu shanu ba su hauro da shanu ba.
To a ƙarshe ina ji.
Ana nan maman ka tare su. Ga kakar muɗi yana da hai ga ɗan uwanta wanda ta haɗa mama da baba. Ga ɗan uwanta da ta haɗa su. Dukansu suna nan maman su tare su ta zo suka yi gaisuwa suka koma gunsu. Tafiya har maman muɗi ma kakar muɗi ma ya zo ya risu. Ba wanda ya ce ko ƙala.
Sauraro shirin ciki da gaskiya na gayyatar Lawal mai daɗe don ba shi damar faɗan nasa ɓangaren labarin inda shanun suka shiga. Daga nan za mu dawo don kawo ku masu sauraro ci gaban wannan dambarwa. Yanzu a madadin na Mustapha Nasiru Bakari, Nasiru Adamel Hikaya da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ministan Shila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla da haka kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaicen rundunar sojan Isra'ila ta sake bayar da umarnin tashi a kudancin Gaza jiya Lahadi kwana guda bayan da wani mummunan hari ta sama da aka auna kan wata makarantar da aka mayar mafaka a arewacin yankin ya yi sanadin mutuwar Falasɗinawa aƙalla 80 a cewar hukumomin lafiyar yankin. Harin jirgin sama na ɗaya daga cikin mafiya muni a tsawon watanni 10. A halin da ake ciki kuma China ta bayyana goyon bayanta ga ƙasar Iran a kan maganar kare yawucinta da tsaronta da kuma mutuncinta. Abinda ministan harkokin wajen China Wang Yi ya gaya ma muƙaddashin ministan harkokin wajen Iran ta wayar tarho jiya Lahadi kenan bisa ga wani bayanin ma'aikatar harkokin wajen China. A wayar tarhon Wang ya sake nana ta yin Allah wadai da China ta yi da kisan shugaban Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran ranar 31 ga watan Yuli, yana mai cewa hakan ya keta haddin ɗaucin Iran tare da yin barazana ga tsaron yankin baki ɗaya. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar hare-hare biyu a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya ƙaru zuwa 18 yayin da mutane kuma 14 har yanzu ba a san inda suke ba, abinda wasu majiyoyi suka gaya ma kafar labarai ta AFP kenan jiya Lahadi.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da karfe 4 na yamma a agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. kafin mai sallama muna mika gaisuwar ta'aziyya ga Malam Isa Bachman da matarsa Hajiya Kubra Tawai akan rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Maryam wanda za a yi wa addu'ar uku a yau Litinin da misalin karfe 9 na safe a unguwar Sawafa a kumatin kasar Ghana. Allah ya ji kanta da gafara mu kuma ya sa mu ga mu cika da imani. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalama.